نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي ميتالن البركة مسلاتي واللقاء أنا جيكي غرنبوتي وانا يمتشينا السبر يو شاؤكو قوات الرمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 18 ga watan 6 miladiya ta 2016. A wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsir suratul kahfi, kafin mu shiga akwai dan daga cikin tambayoyi zamu ansa. Kai wanda yake cewa assalamu alaikum, dan Allah ina son a yi min bayani game da wanda ya sanya gawa a cikin kabari alhali ya sadu da iyalinsa, wai shin akwai nassin da ke hani akan hakan, kuma menene hukuncin wanda zai je makabarta sai ya saka turare? To tambaya ce guda biyu. Mutumin da ya sanya wani a cikin kabari alhalin ya sadu da iyalinsa, wani nassin da yake magana akan wannan hadisin Anas ne, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, wanda yana cikin Sahih Bukhari, lokacin da yar manzo sallallahu alaihi wa sallama Ummu Kulthum ta rasu, da aka je binne ta, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi waɗanda suka zo binne, wato suka zo wannan jana'iza lokacin da aka je za a sa ta kabari, cewa hal fikum man lam yuqarif al-laila, a cikin ku akwai wanda bai kusanci iyalinsa ba jiya da daddare? Fa qala Abu Talha ana. Abu Talha ya ce ni. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya sauka ya karbe ta ya sa ta a cikin kabarinta. Da wannan ne wasu daga cikin malamai suka ce yana daga cikin abin da ya fi cewa wanda zai shigar da wanda ya rasu a cikin kabari ya kasance a daren bai kusanci iyalinsa ba, saboda wannan nassin ba wai sun ce ko wanda ya yi hakan ya yi haramun ba, sun ce wannan shi ya fi, shi ne al'afdal, shi ya fi dacewa. Amma kasancewar an samu sa aka san haka ba wai yana nuna cewa kuma haramun aka yi ba, ko mutum ya yi laifin da Allah ta'ala zai kama shi da shi. A'a, wannan shi ne abinda malamai suka faɗa. Akwai ruwayar da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada wanda ya karɓe ta sai wanda mai kusanci iyalinsa ba, wannan ita ma ruwaya ce sahihiya. La yanzil fi qabriha illa man lam yuqarif, wanda mai kusanci iyalinsa ba shi ne ya kamata ya sauka cikin kabari domin ya karbe ta. To da wannan ne malamai suke cewa yana daga cikin abin da ake so ya kasance an samu hakan. Sai wannan shi kuma da yake tambayar cewa menene ingancin hadisin da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku karbi rabin addinin ku a wurin Nana Aisha, yarda Allah ta tabbata a gare ta, kuma me ake nufi da hadisin? Hadisin bai inganta ba. Khudhu zinatakum, khudhu nisfa dinikum min hadhihi al-humaira, hadisin bai inganta ba. Ibn al-Qayyim a cikin al-Manar al-Munif cewa yake dukkan wani hadisi ma da yazo da sifanta Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da al-Humaira yace bai inganta ba. Da cewa akwai hadisi daya a cikin sunan Nasa'i, wanda ya inganta da sifanta na Aisha radiyallahu ta'ala anha da Humaira, amma babu maganar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gurinta za a karbi rabin addini. Wannan bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Sai kuma yake cewa shi dan kasuwa ne, idan mutum ya zo sayin kaya a wajensa sai ya ce ya gaya masa gaskiya, bayan ya faɗa masa sai kuma ya nemi alfarman rage na naira 50 ko naira 100, to malam yaya hukuncin wannan ragin da zai yi masa? Dan ya faɗa masa gaskiya ai ba shi zai nuna ba zai rage ba, sai dai iran tsuwa ya ce cewa wallahi ba zan rage maka akan haka ba. In ya rantse to yana iya ya rage din, in ya so sai ya kafara rantsuwa, saboda ragi din ya fi zama alkhairi sama da kin ragi din. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa wanda ya rantsuwa akan ba zai yi wani abu ba, sannan sai ya ga abinda ya yi rantsuwar ba zai yi din shi ya fi alkhairi, Annabi ya ce to ya yi kafara ya yi abinda ya fi alkhairi din. To inda a ce ma rantsewa ya ce wallahi ba zan yi maka ragi ba, ya halatta ya yi masa ragin ya yi kafarar ya yi kafara akan ya ƙi masa ragin. Amma dan kawai ya ce faɗa min gaskiya, abin da yake nufi faɗa masa gaskiyar farashin kayan da ake sayar da shi, ko shi yake sayarwa ko ake sayarwa a kasuwa, sai ya ce masa ai farashinsa gaskiya ga yadda yake, to wannan kuma ya hana ya masa ragi. Kai in ya ga dama ma yana iya bashi kyauta, wanne ne ba kayansa ba ne, ya ce ya bashi kyauta dan ya faɗa masa gaskiyar farashinsa, ba shi yake nuna kai ya masa ragi ba. Oho, sai mai tantancewa sa turare in za a je makabarta, ba haramun ba ne don mutum ya sa turare zai je makabarta. Turare ba a ce yana cutar da na cikin kabari ba, in ma ba ya zama abu ne mai kyau ba don ya sa turare, don shi kansa wanda yake cikin kabari duk da dai ba amfanuwa zai da wannan turaren ba, amma don ya sa shi wannan baya nuna ya yi laifi. Wanda ya ce shi ne yake bin sallah ta magariba bayan liman, sai daga ƙarshe sai ya gane ashe isha'i suke yi, to ya zai yi? A ka'ida wanda yake sallar magrib ba zai bi mai sallar isha'i ba, saboda zubin sallolin guda biyu sun sha bamban, ba zai yiwu ba mai magariba ya bi mai isha'i ko mai isha'i ya bi mai magariba, saboda wannan raka'a uku ce wacce raka'a hudu ne, saboda kaga ba za su tafi daidai ba. Idan har ya fara bin sa sai da aka niyyar isha'i, ya fara bin sa da niyyar magrib ko shi kuma yana sallar isha'i, to sai ga an yi raka'a biyu da aka tashi ta uku, sai ga an zarce, to ba zai ce zai katse sallar sa shi ya cike shi ta zama magariba ba, ba zai iya yin wannan ba, ya ce shi ya datse kansa daga raka'a ta uku kawai shi ya yi zamansa liman ya ci gaba da tashi, zai iya ci gaba da wannan sallar su zaman masa nafila, in ya so sai ya sake yin sallar magariban daga baya, ba kuma zai ce bara ya rikidar da niyyar ta koma isha'i nan take ba, a'a ya ci gaba da bin sa a gama, in ya so ta zama masa nafila sai ya tashi ya kawo sallar farillar magariba din daga baya. Me ya hukuncin fitsari a tsaye idan ba zai bata masa jiki ba, babu wani abu a ciki? Fitsari a tsaye akwai lokacin da zai iya zama shi ya fi, misali ya zama na wurin da zai tsuguna ya fitsari din baya da kyau, ta yadda idan ya tsuguna zai bata kayansa, sannan kuma kasar gurin ƙasa ce wacce take mai tsotse ba tsandauri ba ce, mai laushi ce, to kaga irin nan ya tsaya ya fi ya tsuguna, saboda in ya tsuguna zai bata kayansa, sannan in ya yi daga tsaye kuma ba zai lalata ba zai dawo masa ba. Amma in ya kasance ƙasar gurin mai tsandauri ce tana da abin nan, ta yadda in ya yi fitsarin a tsaye kuma zai rika dawo masa, to wannan ya tsuguna ɗin shi ya fi dacewa, saboda haka akwai inda tsugunan ya fi akwai inda tsayuwar ta fi. Amma galibi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi fitsari a tsugune, shi yasa mana da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ita ba ta taɓa ganin Annabi ya yi fitsari a tsaye ba, gaskiya ta faɗa, saboda galibi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsugunawa ne, inda aka gani ya yi a tsaye shine lokacin da suka fita tare da Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, da ya buƙaci bawali ya tsaya akan gurin da ake zuba shara. Gurin da ake zuba shara zai wahala mutum ya tsuguna a gurin, saboda kayansa duk za su ikwashi shara, datti da watakila ma ƙazanta. To shi yasa sai ya gan shi ya yi a tsaye. To shi yasa malamai suka ce shi da ya hikaito abin da ya gani gaskiya ya faɗa. Ita ma abin da ta faɗa ta ce ba ta taɓa gani ba, ita ma gaskiya ta faɗa ba ta taɓa gani ɗin ba, saboda haka babu wani wanda za a ƙaryata shi a nan. Amma yin a tsugune shi ya fi yawa, kuma shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi. Sai kuma wanda yake magana akan cewa a karatunmu na baya mun karanta cewa yaron da Khadir alayhi salam ya kashe din nan, yake cewa na ce ko an kashe an haife shi kafiri tun farko, to menene matsayinsa ko game da wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra. Wancan hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muka faɗa, wanda ba hadisi ne, saboda haka kowanne cikin su hadisai ne, ba ra'ayi ba ne. Wancan hadisi ne game da muka faɗa, yana cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, ce ammal gulamu fa tubi'a yawma khuliqa kafiran. Lokacin da aka halicce shi an yi masa ɗabi'ar kafirci, ba wai an ce an haife shi kafiri ba. Tun halittarsa ma zuciyarsa zuciya ce wacce take za ta karkata ne zuwa ga kafirci, zuwa ga barna a doron ƙasa. Wannan shi ne abinda hadisin ya faɗa, kuma malamai suka yi bayani, kuma a lokacin mun karanta maganar Abul Abbas al-Qurtubi a cikin Al-Mufhim da ya sharhin wannan gaba. Wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi bata ci karo da hadisin kullu mauludin yuladu ala al-fitra ba. Abinda ake nufi da al-fitra shine kowane mutum asalin zuciyarsa tana iya karɓar musulunci, wato ba ta zuwa a jirkice ta yadda za ta iya karɓar addini. Inda za a bar shi a cikin musulmi ya taso ya girma, to a musulmi zai taso. Amma in ya taso a cikin iyaye waɗanda suke ba musulmi ba, ko waɗanda suke riƙe da shi ba musulmi ba ne, to irin abin da suka ya samu a kansu zai tashi. Shi ne abin da hadisi yake nuna, kullu mauludin yuladu ala alfitra, ba yana nufin cewa duk wani wanda aka haifa shi kenan musulmi ba ne har abin nan. Shi yasa malamai suka yi ta magana akan auladul mushrikin, ina za su je, za a kai su aljanna ne ko za a kai su wuta. Inda a ce duk wanda aka haifa musulmi ake haifarsa, to da ba za su tsaya suna saɓani kamar da auladul mushrikin ba, mutum za su ko aljanna za su. Tunda duk wanda yake mumini musulmi ai aljanna zai je, dan menene malamai za ku yi saɓani akansa? Sai dan saboda ba a tabbatar da musuluncin nasu ba tukunna. To shi yasa magana mafi rinjaye shine za su shiga cikin imtihan ne, da gobe kiyama suna cikin wanda za a jarraba. Idan sun ci jarrabawa su tafi aljanna, wanda bai ci jarrabawa ba to daman can Ubangiji ta'ala ya riga ya san cewa wannan ba zai yi imani ba koda ya girma, saboda haka in ya girma ma kafircewa zai yi. Wannan shi ne abin da yake magana mafi tsakatsaki cikin maganganun malamai. Saboda haka maganar yuladu ala alfitra ba yana nufin cewa duk wani wanda aka haifa an haife shi kawai musulmi ba ne, da ya mutu musulmi, ba haka ake nufi ba. Mai hukuncin azumin wanda ya shaƙi ruwa, da zai shaƙi ruwa a hancinsa sannan sai ya wuce bisa kuskure? Babu komai, ya ji shaƙawa, da ya shaƙa sai ya wuce ba tare da zaɓinsa ba, wannan azuminsa yana nan bai warware ba. Abinda dai kawai ake so, ya kamata wanda yake azumi kada ya riƙa wato shaƙar ruwa da ƙarfi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa balik filistin shaƙa illa an takuna sa'iman, ka shaƙi ruwa sosai amma banda idan lokacin da kake azumi. Wanda yake cikin azumi ya kamata in ya shaƙa ruwa ya shaƙa saffa-saffa, to da za a yi bisa tsautsayi ya shaƙa ɗin kuma sai ya wuce masa makoshi, wannan azuminsa bai warware ba. Sai wanda yake tambaya game da karatun Al-Qur'ani da sadaka da isar da wannan ladan karatun Al-Qur'ani da sadaka zuwa ga iyayensa. Abin da ya shafi sadaka, wannan ya tabbata a sunna cewa mamaci ana iya masa sadaka, kuma Allah ta'ala ya bashi ya kai masa ladan, game da karatun alqur'ani akwai ban sabani na malamai wasu daga cikin malamai suna ga zaka yi karatun alqur'ani ka sadaukar da ladan zuwa ga iyayenka wasu kuma suna ga nassi bai zo da wannan ba tunda nassi bai zo da shi ba sai a takaita akan abin da nassi ya tabbata da shi saboda Allah ta'ala yana cewa laysa lil insan illa ma sa'a dan adam ba shi da wani abin da zai mora na aikin sa sai wanda sai abin da ya aikata kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bi aw walidin salihin yad'u lahu idan dan adam ya mutu komai nashi na aikin sa zai dakata sai abu uku sadakar da yayi wacce za ta ci gaba ta dore ta ta gudana kamar ya haƙa rijiya ko gina masallaci ko ya rigina dai wani waƙafi wanda za a riƙa murarsa yana samun lada bayan mutuwarsa ko kuma ya bada wani ilimi ko ya taimaka wajen yada wani ilimi wanda za a yi ta amfanuwa da shi bayan sa ko kuma ya bar yaron da ya yi masa tarbiya yana masa addu'a wannan shine zai ci gaba da morar abinda waɗannan abubuwa suke wato samar masa na lada to wannan shine abinda nassi ya zo da shi daga cikin abubuwan da nassi ya zo da shi akwai sadaka amma karatun alqur'ani bai zo ba wasu suka ce a takaita akan abin da nassi ya zo da shi kamar hajji ana iya mutum hajji saboda wannan nassi ya zo da shi da ita ba za a yi umara ba saboda nassi bai zo da umara ba ba za a yi wa mutum sallah ba saboda nassi bai zo da sallah ba azumin bakance nassi ya zo da shi man mata wa alaihi sawm falyasum anhu waliyuhu wanda ya mutu ana bin shi azumi malamai suka ce azumin da ake nufi anan saboda wasu ruwayoyin hadisin na Abdullahi dan Abbas ne wasu ruwayoyin sun nuna azumin bakance ne wanda yayi bakancin zai yi azumi sai ya mutu bai yi azumin ba to wanda zai ke majibincin al'amarinsa kamar wanda zai su ci gadansa to sai su biya masa wannan azumin da ya dauki alkawari tsakaninsa da Allah zai yi kuma ya mutu bai yi ba to waɗannan irin abubuwan da nassi suka zo da shi kenan abinda nassi bai zo da shi ba za a yi ba Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana da ra'ayin cewa mutum na iya yin ibadar a farko da niyyar ibada ce tashi ta kansa wato zai iya tsayawa ya karanta alqur'ani da niyyar yana bautawa Allah da karatun alqur'ani da niyyar kusantar Allah da karatun alqur'ani yana iya tsayawa ya yi sallah raka'a biyu da niyyar kusantar Allah da raka'o'i guda biyu idan ya gama yana iya yin addu'a cewa Allah ta'ala ya isar da ladan wannan abin da ya zuwa ga wanda ya niyyar isar masa da ladan wato na farko niyyar ta kasance aikin sa ne sai ya tabbata aikin sannan kuma ya isar da yayi kyautar aikin wato ba kamar sanda zai yi bane zai yi niyyar kare ce in ya tsaya yanzu sallar wane yake yi a'a sai dai sallar sa ce kamar yadda ya saba yin sallar nafila biyu ya shigo masallaci da niyyar sallar nafila biyu da ya saba yi in ya gama ya ubangiji sallar nan da ne nafila biyu ubangiji ka ba mu wane ladan wannan sallatawa Ibn Taymiyyah yana ganin wannan babu komai amma jumhur da yawa daga cikin malamai suna ganin takaitawa akan abin da nassi ya zo da shi sai mu tsaya anan akwai wasu tambayoyi insha Allah gobe ma karasa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا
نعم الله تعالى يقول ويسألونك عن ذي القرنين سنعيمك تنبيه دمر ذي القرنين قل كشي سأتلو عليكم منه ذكرا لسنزم باكو ونأبنا لابارنسا inna makkanna lahu fil ard haqiqa mu mun bashi kafuwa a cikin kasa a doran kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa sannan mun bashi sababi na isa ga dukkan komai wannan ita ce kissa ta hudu a cikin wannan sura ta suratul kahfi bayan kissar fityat al-kahf ashab al-kahfi da kissar sahibul jannataini sai kuma kissar da muka gama abin nan kwanakin da suka wuce, kissar Khadir alayhi salam tare da Musa alayhi salam, sai kuma wanda ita ce kissa ta karshe, ita ce kissar Dhulqarnain. Wannan kissa bata zo a Alkur'ani ba sai a wannan gurin, kamar yadda waɗancan kissoshi da muka karanta ba inda aka yi magana su sai a cikin wannan sura. Kissatu Ashabul Kahfi, kissatu Sahibul Jannataini, kissatu Musa wal Khadir, duk babu inda aka yi magana su a Alkur'ani sai a nan, sai a wannan sura, Suratul Kahfi. To haka ita ma wannan sura, ita ma wannan kissar, kissar Dhulqarnain, babu inda Allah Ta'ala ya yi magana ta a cikin Alkur'ani sai a wannan surar. Haka babu inda za ta maimaito. Wannan kissa, kamar yadda za mu ga sauran kissoshin da suka wuce, kissoshi ne wanda Ubangiji Ta'ala ya ba mu su saboda wasu dalilai don a ɗauki wani izina. Mu ga yadda Ubangiji Ta'ala yake yi wa mutane baiwa, waɗanda Allah Ta'ala ya ba su duniya, ya ba su mulki, amma da suka ga cewa mulkin nan zai kai su ga halaka, suka gudu suka bar shi. Su ne fitatu Ashabul Kahfi, suka gudu suka bar garinsu, Allah Ta'ala ya ɗaukaka su da wannan. Da wanda Allah Ta'ala ya ba shi dukiya, wanda ita ma wani abu ne ɗan adam yake sha'awa, wancan mulki, wannan kuma Allah ya ba shi dukiya da ɗan adam yake tutiya da ita. To maimakon ya yi amfani da ita inda zai ta amfane shi, sai ya butulcewa hanyar Allah Ta'ala, ya butulcewa hanyar Allah. Allah Ta'ala ya halaka dukiyar a gaban idansa, yana je yana gani, da yana takama da dukiya ya ware gari baya da komai. Sannan sai kissar Khadir, inda Allah Ta'ala yake nuna mana darajar ilimi da matsayinsa, da ita ma ni'ima ce da Ubangiji Ta'ala yake wa bawansa. Da idan Ubangiji Ta'ala ya maka baiwa da ilimi, to ya kamata ka tsaya ka gode wa Allah Ta'ala ta wannan baiwa da ya maka. Sai wannan ta kissa ta ƙarshe ita ce kissar wani basarake adali, da yadda ya tabbatar da adalci cikin abin da Allah Ta'ala ya mallaka masa na mulki. Gashi Allah Ta'ala ya bashi mulki da ba kowa yake samun irinsa ba. Ya mallaka masa sassan duniya gabas da yamma, amma duk da haka wannan mulkin bai sa shi ya zama azzalimi ba, bai sa shi ya yi wa Allah Ta'ala butulci ba. Ya yi amfani da mulkinsa, da ƙarfin mulkinsa, wajen tabbatar da adalci da gaskiya, da yaƙar ɓarna da zalunci. Kamar yadda Khadir alayhis salam ya yi amfani da iliminsa wajen tabbatar da gaskiya da adalci, da yaƙar ɓarna da zalunci, to haka shi ma ya yi amfani shi kuma da mulkinsa. Saboda haka za mu ga akwai dangantaka tsakanin waɗannan kissoshi duka. Ubangiji Ta'ala ya buɗe mana wannan kissa da wayas'alunaka an Dhulqarnain, suna tambayar ka game da Dhulqarnain. Buɗe wannan kissa da wannan gaba ko wannan jumla, wayas'alunaka, suna tambayar ka, yana nuna cewa wannan ansa ce za a ba su ta wata tambaya da suke wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sai dai su wane ne masu tambayar? Malamai sun yi sabani wajen tantance su wane ne suke wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya game da Dhulqarnain. Akwai waɗanda suka ce Ahlul Kitabi ne suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya game da shi, dan su gwada shi cewa annabin Allah ne da gaske, ko a'a ba annabi bane, saboda sun san cewa su kadai ne a lokacin suke da labarin wannan bawan Allah da Ubangiji Ta'ala ya bashi mulki, ya karade a gabashin duniya da yammacin ta. To idan har akwai wani cikin Larabawa, al'ummar Larabawa da ba sa karatu ba sa rubutu, ya san wannan, to in ma dai ya sani ta hanyar su Ahlul Kitabi, ko ya sani ta hanyar wahayi, babu wata hanya da za ta iya sanar da shi in ba haka ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai yawo ya je ko ina ba, sun san cewa bai shiga cikin su ba, bai karanta wani abu na littattafan su ba, ba ma ya karatu balle rubutu. To ta ina zai iya samun labarin Dhulqarnain? Sai idan har akwai wahayi da Allah yake masa. To wannan ruwaya Ibn Jarir al-Tabari ya kawo ta a cikin tafsirin sa daga Uqba ibn Amir, cewa Yahudawa su suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar, amma wannan ruwayar bata inganta ba, ruwaya ce wacce take bata inganta ba. Akwai kuma waɗanda suka ce Quraishawa na Makka su suka aika An-Nadhr ibn al-Harith da kuma Uqba ibn Abi Mu'ayth, manyan kafirai ne, suka aike su zuwa ga malaman Yahudawa cewa su je su yi musu tambaya game da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, tunda su suna da littafin da Allah ya ba su tun gabanin aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama, saboda haka suna da ilimi da za su iya tantance Annabi wanda yake na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba. Don haka su je su yi musu bincike, su samo musu wani report game da Annabi sallallahu alaihi wa sallama. To shine da suka je wajen malaman Yahudawa, shine malaman Yahudawa suka ce to ku je ku yi masa tambayoyi akan abu uku, in ya ansa abubuwan nan guda uku to ku yarda Annabi ne, idan ya kasa ansawa ko ya ansa wasu ya kasa ansa wasu to ba Annabi bane. Ku tambaye su game da samari nan da suka shiga kogo suka shekara 300 suna bacci, ku tambaye shi game da ruh, ar-ruh menene ruhi, menene ruhi wato rai, ku tambaye shi game da wani da aka yi mai suna Zulkarnain, wane ne shi, in ya ansa muku to wannan Annabi ne. To shine suka zo suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan tambayoyi, shine Allah ta'ala ya saukar da wannan sura, aka ansa tambayoyin su guda biyu a cikin wannan sura, ɗaya kuma a cikin suratul Isra, wa yas'alunaka 'anil ruh. To ita ma wannan ruwayar bata inganta ba, ita ma wannan ruwayar cewa akwai ta a cikin abin nan an ruwaito ta daga Abdullahi dan Abbas ibnu Jarir al-Tabari ibnu al-Munzir al-Baihaqi a cikin dalailin nubuwa, duk sun ruwaito wannan amma bata inganta ba ta fuskar sanadi. Abinda ba za mu yi kokonto a kansa ba, ba za mu yi shakka ba cewa wannan aya an sace Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake karanta ma waɗanda suka yi masa tambaya a lokacin. Kamar yadda muka sani wannan sura ce makkiya, a Makka Allah ta'ala ya saukar da ita, saboda haka ba waɗanda suke rigima da shi suna jayayya da shi a wannan lokacin kamar Quraishawa, su ne ma a lokacin, saboda a Makka babu ahlul kitab, babu ahlul kitabi a abin, saboda haka wannan tambaya ce da ta fito daga Quraishawa. To ta ina Quraishawa suka san da labarin Zulkarnaini, tana yiwuwa tunda a cikinsu akwai waɗanda suke yawace yawace, akwai waɗanda suke zuwa musamman masu zuwa fatauci zuwa Sham, suna bin ta Madina suna shiga Sham, lalle za su iya haɗuwa da ahlul kitab, saboda haka za su iya samun wani abu na labarin Zulkarnaini a wajensu. Don haka sai su buƙaci su ainihin gwada Annabi sallallahu alaihi wa sallam su tabbatar yana da ilimi ko bai da ilimi, abinda yake faɗa musu da wahayi yake faɗa musu ko kuwa a'a shaci faɗi yake kawai da kai yake gaya musu. Don haka su yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam tambaya. Don haka ba ma shakka akan cewa tambaya ce Quraishawa suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, saboda a lokacin su ne suke jayayya da shi, ba Yahudawa ba. Yahudawa ba su shiga da jayayya da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, sai da ya hijira ya koma Madina, wanda suke ta artabu da su a Makka su ne Quraishawa. Don haka wannan tambayar ba ma shakka daga cewa daga wajen Quraishawa ta fito, sai dai ina suka samu labarin, ya fi kama ce sun samu labarin daga tafiye-tafiyen da suke yi, tunda wani abu ne wanda ba za su san shi ba in ba ta hanyar waɗanda suke karatu ba. To sannan zuwan kalmar yas'alunaka da siga ta mudari, yas'alunaka suna tambayarka, ya nuna sun yi tanaci wajen tambayar, wato ba sau ɗaya suka yi ba, kamar yadda kalmar abin nan fi'ili mudari yake nunawa. Fi'ili mudari yana nuna at-takarrur, yana nuna tikrar, an maimaita, an tambaya, yau sun tambaya, sun tambaya don su ga cewa Annabi zai iya ansa ko ba zai iya ansawa ba. To shine Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka an Zulkarnain, suna tambayarka game da Zulkarnain. Alqur'ani ya kawai abin da ya bamu na sunansa kenan, Zulkarnain. Zulkarnain ba a gaya mana shin wannan sunan shi shine sunansa ba, kuma a wani zamani ya rayu, a wace ƙasa ya rayu, duk Alqur'ani bai mana bayanin wannan ba, kawai an takaita mana akan dai abinda suke faɗa suke kiran shi da shi shine Zulkarnain. Al-Qarn shine ƙaho, Al-Qarnain tasniya ce ta Al-Qarn, wato ƙaho guda biyu, ma'abocin ƙahonni guda biyu. To kaga ya fi kama da laƙabi sama da ya zama suna ne. To Ubangiji ta'ala bai so ya gaya mana sunansa ba, kuma a ina ya rayu, a wani ƙarni ya rayu, ina ne zamaninsa, duk Al-Qur'ani bai so ya gaya mana wannan ba, domin mun san wannan ko ba mu san wannan ba, ba zai karar da mu wani abu wanda za mu ce ba za mu fa'idantu da kissar ba sai mun san shi. Za mu iya fa'idanta da abinda kissar ta kunsa na wa'azuzzuka ko da ba mu san waɗannan abubuwan ba, saboda haka duk abinda kaga Al-Qur'ani ya daɗe ambatansa, ba a shimfida ambatansa ba ko ba a kawo ambatansa ba dangane da kissoshi dan a nuna maka cewa ko ka san shi ko baka san shi ba wannan ba zai cutar da kai wajen fahimtar kissar ba abin da dai ake so ka fahimta a kissar shine abubuwan da take kunshe da shi na durrusa da wa'azuzzuka da abin da zaka lura da shi na izina a cikin ta to wannan kuma zaka iya samu koda baka san sunan ko wane ne ba koda cewa akai suna tambaye ka ga wani game da wani mutum to in dai har za a ba da kissar mutumin ba a gaya maka sunansa ba to wannan zaka iya fa'idanta da kissar koda ba a gaya maka sunansa ba shi yasa zamu ga a baya an gaya mana kissar ashabul kafi innahum fityatun amanu bi rabbihim ce kawai samari ne da suka yi imani da ubangijinsu abinda kawai zaka bambance su da sauran samari shine amanu bi rabbihim wa zinnahum huda wa rabatna ala qulubihim har zuwa karshen kissar to waɗannan sifofin da ake ta ambata nasu su ne ake so ka dauda rasi a karkashin su ba wai sunayensu ba shi yasa a lokacin mun ce akwai waɗanda sun yi ta kokarin sai an ambaci sunayensu aka yi ta karabkiya wajen faɗar sunayen wannan su faɗi wannan waɗanda su ce a'a kaza ne wanda muka ce duka babu wani abu da ya inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dangane da faɗar da ambatan sunayensu kuma ko mu sani ko ba mu sani ba wannan ba zai cutar da mu ba sahibul jannatain da aka zo shi ba ba lalle ne a san so ko waye sunansa ba waye sunan shi waye abin nan waye abokinsa wanda yake tattaunawa da shi ko ka sani ko kakka sani abinda dai ake so ka dauka na ibra wato izina daga cikin kissar zaka iya dauka ko da baka san sunansa ba haka nan da aka zo kissar Khadir mun ce shi ma babu wani abin da ya nuna sunansa ko annabi sallallahu alaihi wasallam Khadir kawai ya ce masa duk da cewa malamai sun yi ta kokarin a faɗi sunansa wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza da lokacin muka ce babu wani nassi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tantance sunansa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa da Al-Khadir ya ambace shi Al-Khadir mun ce a wannan lokaci zai zama lakabi ne ba shi ne sunan ba amma duk abin da zaka iya karanta na darasi a karkashin kissar zaka iya karanta sa koda baka san sunansa na hakika ba to abin da ya maimaitu kenan anan wa yasalunaka an zilkarnai sai aka tsaya anan kawai ba tare da an ambaci sunansa ba me yasa kuma aka sa masa wannan sunan zulkarnai ne to da mun ce alqar shine qahu an ce masa ma'abocin kawanni guda biyu me yasa aka kira shi mai qaho biyu a wani zamani ya rayu babu da wani tarihi da yake bayyana mana wannan takamaimai kuma cikin waɗannan mutane ya taso da sauran abubuwa masu kama da haka shi yasa aka samu sabani da yawa na mutane wajen tantance sha'aninsa malaman tafsiri babu wani littafin tafsiri da bai shiga wajen bayanin ra'ayukan malamai wajen bayanin shi wane ne zulkarnaini din nan don haka za mu faɗi wasu daga cikin ra'ayukan wasu daga cikin malamai wajen wane ne zulkarnaini din daga ƙarshe mu faɗi abin da yake shi muka fi gamsuwa da shi dangane da sha'aninsa a magana ta farko maganganun da za mu faɗa don maganganun da yawa za mu faɗi wasu ne daga ciki mu wuce daga cikin maganganun malamai wajen tantance wane ne zulkarnaini din da suke tambaya akwai waɗanda suke cewa shine al-Iskandar ibn Philips al-Makduni al-Yunani al-Iskandar Alexander ibn Philips mutumin Yunan mutumin Makduniya wanda Romawa suke yin wato abin nan tarihin su da shi suke ambatar kwanakin su na shekara da shi ce wanda shi abin nan wazirin sa shine Aristo ko Aristophanes wannan babban malamin falsafa din nan na kasar Yunan ce shine wazirin sa sannan kuma ya kasance gabanin aiko Annabi Isa Almasihu alaihi salam da kwatankwacin shekara 300 sun ce shine wanda ya gina birnin Al-Iskandariya na Masar shi yasa ma ake jingina masa sunan garin ce Al-Iskandar Al-Iskandariya to wasu daga cikin malaman tafsiri ko ma in ce mafiya yawa sun fi karkata zuwa ga cewa Zulkarnaini shine wannan mutumin shine Al-Iskandar ibn Philips wato Iskandar dan Philips mutumin kasar Greek wato mutumin kasar Yunan kasar Greek daga cikin waɗanda suka rinjayar da wannan ra'ayi akwai Ibn al-Khatib ko kuma Fakhruddin al-Razi mai littafin Mafatihul Ghaib wanda yake da tafsirin Mafatihul Ghaib yana cewa shine wanda mulkinsa ya fadada ya kai duk inda ba a zato, karfinsa ya tumbatsa ya kai duk inda ba a zato, wanda alqur'ani yayi magana game da sha'aninsa, yace don haka dole ne shi wannan mutum ya zamana labarinsa yana nan tsare, wato shi wanda duk Allah ta'ala zai faɗi labarinsa irin wannan, yace ya kara da ya je gabashin duniya, ya je yammacin duniya, ya je yayi katanga wato garuwa tsakanin wasu mutane da ya juju wa majuju, wanda labarinsa zai zama ya shahara ya shiga duniya ko ina da ina, ya kamata ya zamana tarihinsa yana nan tsare. Suka ce to, yace to a iya sanin masana tarihi babu wani wanda aka sani a daidai wannan lokacin da yayi karfin mulki ya yawo a duniya ya shiga ko ina da ina da rundunarsa ta mayaka, ya rushe wasu masarautu, ya kafa tashi, ya ci galaba akan wasu mayaka, ya murkushe su, babu wanda ya irin wannan sai Al-Iskandar Al-Makduni shine yayi wannan, shine mulkin sa ya shahara a tarihi, shine wanda ya hada kan sarakuna da karfin tuwo da karfin mulki, ya hada kansu yayi bayan rasuwar mahaifinsa, ya ibi rundunarsa wacce take kamar wato in ta dirka ko guri kamar guguwa ta taso, yace har ya kai zuwa ga al-bahrul akhdar shine al-muhit al-atlantic ocean, wato tafiyar sa yayi tafiya har ya kai wajen wannan teku, sannan ya dawo Masar, ya gina kasar binnan garin Iskandariya, ya sa masa suna da sunansa, ya shiga kasar Sham, ya shiga Armenia, mutanen Iraki da Kibdawa da kabilar Barbar duk suka mika wuya suka bi shi, ya murkushe masarautu na Farisa da na India da na China, ya yaki garuruwa da al'ummomin da suke masu nisa, yayi wannan. To shine yace to ba wanda yayi wannan sai Al-Iskandar Al-Makduni, to wanda yayi wannan ya kamata a ce shine din Zulkarnainin da ake magana Al-Qur'ani. Yace to tunda har ya tabbatar Al-Qur'ani cewa Zulkarnain mutum ne wanda ya mallaki duniya gaba daya, ko kuma ya kusa mallake duniya duka, kuma muka samu a tarihi, a ilimin tarihi cewa Al-Iskandar Al-Makduni shine wanda shi ma ya samu irin wannan, inji shi Razi yace to ya kamata mu tabbatar da cewa Zulkarnaini da ake magana Al-Qur'ani shine Al-Iskandar Al-Makduni. Ce saboda kuma me aka sa masa Zulkarnaini? Ce saboda ko dai saboda yana da gashinsa yana kitse shi guda biyu, yayi masa kitso guda biyu. To wannan kitsan guda biyu sune ake kwatanta su da kaho guda biyu. Ko kuma a'a yana da hular yaki, hula ta mayaka da kisawa, wacce tana da kunduwa guda biyu, kunne ɗaya nan kunne ɗaya nan, to da ya taho sai a ga kamar kahohuna ne da shi guda biyu, ce to wannan shi yasa ake ce masa Zulkarnaini. Ko kuma a'a yayi abin nan ya buga kuɗi ne, kuɗi wanda ake amfani da su wajen ciniki da saye da sayarwa, sai ya saka zana hotonsa a ciki, hoton sai aka yi shi da kai da kaho, wato wanda yake dauke da wata hula mai kaho guda biyu, alamar wato wani mutum mai ban tsoro, wanda da an gan shi an ga cewa wannan ba abin wasa ba ne, don haka aka sa hoton a jikin kudin. To shi yasa sai ake masa lakabi da Zulkarnaini, wato kamar yana kwaikwayon gunkin da Misrawa suke bautawa, wanda suke kiran shi Amun, wanda shi ba haka gunkin yake, za a ganshi da kahuhuna guda biyu. To shi ma sai ya yi hotonsa lokacin da ya mallaki kasar Masar, lokacin da ya murkushe kasar Masar ta da karkashinsa, sai ya hotonsa, aka zana hotonsa kamar irin wannan hoton gunkin Amun din, aka sanya a jikin kuɗi. To shi yasa sai ake kiransa Zulkarnaini. To duk wannan kokarin a binciko me yasa shi Al-Iskandar din da suka ce shine Zulkarnaini, ake kiran shi da wannan suna Zulkarnaini din. To wannan shine galibi duk waɗanda suke girmama falasifa na mutanen Yunan, waɗanda suke girmama falasifa na ƙasar bina na Girkawa sun karkata zuwa ga wannan ra'ayi, kamar Ibn Sina da ire-irensu. Ibn Sina san su yadda suka dauki falasifa na girkawa suna daukar su kamar wasu annabawa saboda ka maganganun su suke dauka wato ita ce maganar da ba a komawa baya in an je gare ta kuma in ma nassi na alqur'ani za a zo da shi to dole ya tafi tare da maganganun falasifa to dan haka suna daukan wannan ra'ayi sosai saboda me saboda maganar da aka yi cewa Aristo malamin falsafa ne na Greek a ce shine wazirinsa kaga kenan shi almajirin wato malaman falsafa ne kuma gashi Allah ya ambace shi alqur'ani ya yabe shi kaga wannan me yake nunawa falsafa abu ce mai kyau an fahimta saboda in an ambaci almajirin to ya nuna abinda malamin sa yake kai mai kyau ne tunda inda baya da kyau ba za a yabe shi da wannan ba to tunda har alqur'ani ya yabi zulqarnain kuma a yadda suka ce shine al-iskandar al-makduni kuma wazirin sa babban mai bashi shawara shine aristo kuma ɗaya ne daga cikin manyan falasifa na girkawa kafin zuwan annabi isa alayhi salam to waɗanda suke da rike ra'ayin falasifa na girkawa suna yarda da wannan ra'ayin cewa al-iskandar al-makduni shine zulqarnain to wannan magana ta su ba gaskiya bace kuma ba daidai bace kuskure ne wanda yake mabayyane domin al-iskandar ibn philips mutumin greek wanda aristo yake wazirin sa mushriki ne ba musulmi bane shi da mutanansa suna bautawa gumaka ne suna bautawa taurari abinda suke bautawa kenan mutane ne wadanda suke masu tsafe-tsafe da littattafan suna da littafai na shirka da littafai na tsafi kuma shi wannan al-iskandar al-makduni ya rayu kafin annabi isa alayhi salam da shekara 300 ne kusan shekara 300 ne kuma a tarihinsa ba a kiransa zulqarnain wanda duk suka san tarihin al-iskandar al-makduni ba a kiransa da laƙabin zulqarnain so haka kaga ba zai zama shine zulqarnain da aka faɗa al-qur'ani ba kuma shi wannan al-makduni al-iskandar al-makduni duk tafiyensa da yake bai je ƙasar turkawa ba bai taka ƙasar turkawa ba wannan kuma ya taka ƙasar turkawa kaga ashe ba shi bane iyakar inda ya je shi wancan iyakar ƙasar Khurasan Khurasan shine wajejen Afghanistan amma bai ƙaraso wajejen ƙasar Taki ba wanda shi kuma wannan mulkin sa ya kai wajen ƙasar Taki kaga ba shi bane sannan al-iskandar al-makduni ba a ji a tarihinsa cewa ya gina wata katuwar katanga ba irin wacce al-qur'ani ya gaya mana zulqarnain ya gina kaga ashe ba shi bane iyakar inda zulqarnain ya je shine ya je kasashen farisa ya shiga iran ya shiga wajejen kasar afghanistan to wanda ya dauki cewa aristo shine wazirin zulqarnain da Allah ta'ala ya fara al-qur'ani har yake ban falsafa da wannan to hakika wannan ya nuna bai san tarihin addinai ba bai san kuma zamanin da wasu mutane suka rayu a cikin sa ba shi yasa ibn taymiya alaihi rahmatullah a gurare daban-daban ya musanta wannan magana yace magana ce ta jahilai da kuma wasu batattu wato da jahilai waɗanda ba su san kan maganar ba sun yarda da maganar sannan waɗanda suka nace su kuma akan maganar suke ta insisting akan ta su kuma batattu ne musamman waɗanda suke girmama falasifa kamar yadda muka faɗa irin su Ibn Sina Ibn Taymiyyah ya yi magana akan wannan batu a cikin littafansa da yawa al-jawabu sahih liman baddala din al-masih ar-radd ala al-mantiqiyyin a cikin littafinsa al-furqan baina awliya'i ar-rahman wa awliya'i ash-shaytan a cikin littafinsa dar'u ta'arud al-aqli wa an-naql a cikin littafinsa min hadhihi sunna majmu'ul fatawa jami'ul masail littafai da yawa na Ibn Taymiyyah ya kore wannan maganar cewa duk wanda ya san al-iskandar al-makduni ya san mushriki ne ya san al-iskandar al-makduni bai kai ga kasashen turka ba iya kasa kasar farisa al-iskandar al-makduni ba a kiransa zulqarnain ne al-iskandar al-makduni ba shi ne ya gina ba a sani a tarihi cewa ya gina wani shamaki tsakanin mutane da yajuju wa majuju ba to waɗannan kadai sun isa su nuna maka cewa ba shi bane don haka shi al-iskandar wanda shi zulqarnain yafi daɗewa wannan daga baya-baya zo don haka ba da za a yi wannan daga baya-baya tsakaninsa da annabi isa ba nisa shekara 300 ba wancan kuma ya daɗe sosai kamar yadda duk za mu ji maganar wasu to wannan shine abinda wasu suka fada kuma mun ji cewa magana su ba haka take ba ba zai zama shine zulqarnaini ba shi yasa wasu sai wa yasalunaka an zulqarnain wasu malaman tafsiri da ace wa yasalunaka an zulqarnain sai su ce al-Iskandar al-Maqduni to wannan kuskure ne wasu tafsirin da an ce zulqarnaini farko abin da za su fassara shi da shi shine al-Iskandar al-Maqduni wannan ba abin nan bane Alexander the Great ba shi bane a magana ta biyu cikin maganganun wadanda suke ƙarin tantance wane ne sun ce Zulqarnaini shine wani mutumin Yemen ne dan kabilar Himyar al-Himyari ne ana kiran shi Abukar ko kuma Shummar ibn Abir ibn Ifriqisha sun ce ɗaya ne daga cikin tababi'a na Yemen kun san duka sarakunan Yemen ana kiran kowane sarki tubba kamar yadda sarakunan Najashi abin nan Habasha ake kiran kowane sarki Najashi sarakunan Masar ake kiran kowane sarki Fir'aun an gane wannan lakabi ne sarakunan Kibdawa ake kiran shi Al-Muqawqis na Farisawa a ce masa Kisra na Roma a ce masa Kaisar wannan duk title ne da ake kiran kowace sarauta a gurin da ake kiranta da shi to na Yemen ana kiran su tubba to sun ce shi wannan Zulqarnaini ɗaya ne daga cikin tababi'a tubba na Yemen kuma sunan shi Shummar ibn Abir sun ce mulkin sa ya game gabashin duniya da yammacinta kuma yayi tafiya da rundunarsa da sojojinsa yana ta yaƙar ƙabilu har sai da ya dangana da Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit shine Mediterranean Sea sai da ya kai wannan gurin kuma ya wuce ta Tunis ya bi ta Marrakesh in kasar Morocco ya bi kasashe da yawa a wannan a nahiyar Afirka wanda suka ce shi ya gina Afirka shi ya sa ma ake kiran continent din gaba ɗaya da sunansa kamar da ga cikin nasabarsa ana ce masa Ibn Ifriqisha ce to daga Ifriqisha aka samu Ifriqiya saboda haka shi wannan fahimtar su shi ne dai Zulqarnaini wanda ya gina Afirka daga sunansa ko sunan kakanninsa aka samu sunan Afirka to wannan ra'ayin wani masanin ilimin taurari ne wanda ake kira Abu Rayhan al-Harawi al-Bayruni mashahuri ne yana da littafi sunan shi Al-Atharul Baqiya an al-Qurun al-Khaliya to shi yana ganin wannan shine Zulqarnaini wannan tubba na Yemen da ya mallaki gabas da yamma har ya shigo cikin Afirka har ya gina kasar Afirka har aka kira shi da sunan aka kira Afirka da sunansa to kaga a fadarsa Balarabe ne kenan Zulqarnaini kuma sun ce a ɗaya daga cikin mawakan Yemen ma daga kabilar Himyar din har yana alfahari da shi wannan yana cewa qad kana Zulqarnaini qabli musliman ملكا على في الأرض غير مفند بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من كريم سيدي تيتو تند هر يكي دي دا جكين مواق ان قبيل حمير ينا الفهري دا چيوا غبا ننسا اكو يذو القرنين واند مسلميني كوما سروتاني واند ييرين جاي ادوران كسا واند با واند ايس ايوا غبا ننسا ya kara ɗi ya game gabashin duniya da yammacinta yana neman hanyoyin dabbatar da mulki wanda babu kuma wanda ya ja da shi ya ce to wannan yana nuna maka shi ne Zulqarnaini ɗin shi wannan Abu Rayhan al-Munajjim kamar yadda Fakhruddin Razi ya kawo a cikin tafsirinsa yana cewa wannan ya fi kama ya zama shi ne Zulqarnaini ɗin musamman ma saboda zuzu da take cikin sunansa an san cewa sarakunan Yemen suna amfani da kalmar zuzu a ce abin nan zilmanar zinwas zinnun ziyazin irin laƙubba ne nasu wanda suke fara da zuzuzu to sun ce tun da har shi ma sunan shi ya fara da Zulqarnaini kalmar Zulqarnaini din tana nuna cewa daga can gurin ya fito masu wannan ra'ayi sun karfafi ra'ayinsu na cewa daga Yemen yake sun ce mutanen sarakunan Yemen sukan sanya wato kambin sarauta wanda yake da ƙaho guda biyu kambi da suke sawa na sarauta a kansu yana da ƙaho guda biyu wanda alama tana nuna cewa sun samo wannan kambin ne daga mutanen Masar kuma suka ce wanda ya fara sa wannan hula shi ake kira Zulkarnain din saboda wannan hula da aka ga ya fara sawa. Sannan suka ce a cikin daddan tarihi da ake da shi akwai dalilai masu yawa waɗanda suke nuna cewa mutanen Yemen ƙarfin mulkin su ya kai wato yayi nisa ƙwarai da gaske, wanda har sun yaƙi garuruwa na nesa da su, sun yaƙi Babil, sun kai har wajen yankin India, sun kutsa har sun shiga ƙasashen Farisawa, wanda har abin nan tarihin da littattafan tarihi na Farisawa da suke da shi sukan kirawo yaƙe-yaƙen da Larabawa suka kai wajensu, sukan kira shi da Gazu Zuhaq. Suka ce kuma wannan ya faru kafin aiko Annabi Isa a.s. da kusan shekara 2000. Mutanen Yemen dinnan sun kai hari ga garuruwan Maghrib, wato garuruwan da suke yamma da ƙasashen Larabawa, sun kutsa sun shiga har ƙasar Masar, sun ci nasara a kansu, su ne waɗanda ake kira Haksos a ƙasar Masar. To suka ce to ba zai zama abu ne da hankali ba zai yarda da shi ba a ce ɗaya daga cikin manyan sarakunansu da suka yi wannan yaƙe-yaƙen shi ake kira Zulkarnain. Suka ce ba zai yi nisa da hankali ba mu yarda da cewa ɗaya daga cikin sarakunan mutanen Yemen shi ne Zulkarnain ɗin. To ita ma wannan magana tana da rauni ƙwarai da gaske da ka ji ta, domin na farko dai magana ce da babu wani daga cikin magabata wanda ya faɗe ta, in banda wancan malamin duba ɗin shi ya fara faɗarta, Abu Rayhan al-Bayruni. Sannan kuma a asalin tarihi babu wannan. Sannan kuma babu abin da yake nuna cewa wanda ya gina Assad, wato wannan shamaki mai ƙarfi da ke tsakanin mutane da ƙabilar Yajuju wa Majuju, shi mutumin Yemen ne, babu wani abin da yake nuna haka. Saboda haka wannan ma shaci faɗi ne, ba zai zama maganar abin nan ba. Akwai maganar da babban malamin tafsirin nan ya faɗa, Ibn Ashur, za a ji muna yawan ambatansa, mai tafsirin At-Tahrir wa At-Tanwir. Da ya zo ƙissar shi ya ce yana jin Zulkarnain ɗaya ne daga cikin sarakunan China, har ma ya faɗi sunansa Qin Shi Huangqi. Shi ne Zulkarnain ce, kuma shi ne wanda ya gina Assad, wannan Assad ɗin da kuma Assad ɗin da ake magana, shamakin da ake magana, ya ce shi ne Surul Hijr Sin al-Azim, wannan babbar katanga wacce take ta China, wadda take ɗaya daga cikin abubuwa masu ban mamaki na duniya. To shi yana ga wannan shine Zulkarnain ɗin, ya ce mutum ne adali, saboda haka koyuwa shi ne Zulkarnain ɗin. Kuma wannan Sad da ake cewa ya gina shi ce katangar, wannan babbar katangar da take China. To wannan za mu zo mu rushe wannan maganar, amma sai nan gaba, sai mun zo maganar a ƙarshen ƙissar, insha Allah za mu rukuje wannan maganar. Amma ita ma maganar ba gaskiya ba ce, kai daga ji ka san Zulkarnain ba shi ne wani ɗan canan ba. Akwai magana ta uku da ta huɗu da ta biyar wanda insha Allah a darasi na gaba za mu faɗe su, kafin kuma mu shiga wata gabar. Abinda muka faɗa dai Allah ta'ala ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure kuma Ubangiji ta'ala ya fi mana. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.